يعملون. ثم قال يا معاذ ألا أخبرك أملك لك من ذلك؟ قال أمسك عليك لسانك هذا. فأخذ بلسانه قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وتفسير هذا ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه، والصمت عن الشر خير من التكلم به. فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها، وكذلك الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء فذلك من البدع المذمومة أيضا، كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما هذا؟ فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. وثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقالوا وأينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي سلك غيرها ظانا أن غيرها خير منها، فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da saduwa ko sake saduwa a wannan yammaci na ranar Litinin 24 ga watan Zulqa'da hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam 1431, wanda kuma ya zo daidai da 1 ga watan 11 miladiya ta 2010, a wannan majalisi namu na mako-mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaitan, النفر أبو العباس تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، والذي رسول الله صلى الله عليه وسلم تنا في قلعة قريبة إذا أشرنا تبس لما كنا لما يشين ده ابن تيمية عليه رحمة الله ينقول من بياني أكن أبن ليشا في وليك واتما وليك mutane ne da aka ɗora musu nauyin su bauta wa Allah, su bauta wa Allah ta hanyar tabbatar da tauhidi, su bauta wa Allah ta hanyar tabbatar da ayyukan da suke na wajibi, haka nan su bauta wa Allah su kusance shi ta hanyar barin abubuwan da ya haramta musu, sannan kuma su kusance shi da nafil filu. Wannan ita ce walittaka, ba wani abu ne daban ba. Waliyai ba su sha bamban da sauran mutane ba, sauran abinda suke ci ko abinda suke sha ko suturar da suke sawa ko kuma ta fuskar sana'arsu. Samun waliyai a cikin malamai, ana samun su a cikin attajirai, ana samun su a cikin masu mulki, ana samun su a cikin talakawa, ana samun su a cikin mawadata, ana samun su a cikin maza, ana samun su a cikin mata. Babu wani sinfi da aka ce a cikinsa kawai ake samun waliyai banda wani sinfi. Babu wata gungu al'umma wadda a cikinta ne kawai ake samun waliyai banda wata. Ana iya samun su a nan, ana iya samun su a can, sannan babu wani gari wanda suka keɓanta da shi a ce a wani gari kadai nan ne ake iya samun waliyi. Ana iya samun waliyi a duk inda aka samu mumini mai tsoron Allah. To isabiya yana koro ayoyi da hadisai waɗanda suke ƙara tabbatar da wannan batu, inda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake nusar da sahabbansa akan bauta wa Allah da lazimtar ayyukan da'a, wanda idan ana magatun waliyai ne to su ne ajin koli. In ka ɗauki annabawa da manzanni, to sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama su za su biyo baya, kuma tun daga kansu ba a taɓa samun wasu mutane waɗanda suke da tsarki da nagarta da tsoron Allah ba kamar su. Don haka in ana magana waliyai a yanzu, indai ba magana annaba da manzanni ake ba, in aka faɗi sahabbai to an kai magaryar tukewa. To annabi sallallahu alaihi wasallama ya nusar da sahabbansa akan su bauta wa Allah, su nizumci aikin da'a. Bai nuna musu cewa akwai wani mataki ko wani matsayi da za su cim masa ba, wanda zai zama a wannan lokacin an sarye musu da aikin ibada, ko kuma a'a suna da wata dama su yi abin da suke so. To cikin hadisan da yake kawowa, ya kawo mana hadisin Mu'adh ibn Jabal, wa qala aidan li Mu'adh ra'su al-amri al-islam wa amuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Wannan hadisi ne na Tirmidhi, da Tirmidhi ya rawaito shi, haka da Imam an-Nasa'i a Sunan al-Kubra ya rawaito wannan hadisi, yana nan haka nan a cikin Musnad na Imam Ahmad. Hadisi ne da aka samo shi ta hanyar Wa'il Shaqiq ibn Salama, shi kuma daga Mu'adh ibn Jabal. Tirmidhi ya hassana hadisin, bal ya ce ma hadisi ne sahihi, duk da cewa wasu malamai sun ja da shi akan wannan ibara, domin isnadin sa akwai inqita'i, saboda Wa'il Shaqiq ibn Salama bai riski sauraron wani hadisi daga Mu'adh ibn Jabal ba, duk da cewa ya yi zamani da shi. To amma ba lalle ne ya ji wani abu a wajensa ba, saboda Wa'il ya rayu ne a Kufa, almajiri ne ga Abdullahi ɗan Mas'ud, shi kuma Mu'adh ibn Jabal a wannan lokacin yana Sham. Saboda haka ba su samu haɗuwa ba, ba su samu nutsuwa ba, kuma bai ji komai daga Sayyidina Umar ba, saboda haka ba zai ji daga Mu'adh ibn Jabal ba. Shi yasa wani isnadi ya zo a cikin Musnad Imam Ahmad, aka ruwaito wannan hadisi ta hanyar Shahr ibn Haushab daga Abdurrahman ibn Ghul, shi kuma daga Mu'adh ibn Jabal. Daraqutni ya ce wa hadha ashbahu, wannan isnadin shi ne ya fi dacewa ya zama daidai. To ala ayi halin, isnadin dai zai iya zama hasan ne, kuma yana da hanyoyi da yawa, duk da cewa kowace hanya akwai magana akan ta, amma malaman hadisi sun dubi rashin ananin raunin hanyoyin, sun karfafa hadisin da shi. Sannan kuma Shahr ibn Haushab hadisinsa hasan ne, idan dai ba ya saba ma wasu daga cikin manyan malaman hadisi wanda suka fi shi inganci ba. Don haka hadisi ne akalla abinda za a kira shi hasan. Mu'adh ibn Jabal ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, ya ce akhbirni ya Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, akhbirni an amalin yudkhilni aljanna wa yub'idni min an-nar. Ya Rasulullahi, ba ni labarin aikin da zan yi wanda zai shigar da ni aljanna ya kuma nisantar da ni daga shiga wuta. A wata riwayar a cikin Musnad Imam Ahmad, Mu'adh ibn Jabal yake wa manzo sallallahu alaihi wa sallama, wani abu ne, wata kalma ce, wata magana ce wacce take amradatni wa asqamatni wa ahzanatni, wata magana ce nake so in tambaye ka wacce ta sa min rashin lafiya, ta sa na kwanta, ta sa ni wato damuwa. shine ya tambaye shi cewa ka bani labarin aikin da zan yi ya shigar da ni aljanna ya nisan da ni daga wuta. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace innaka sa'alta an azimin wa innahu la yasir liman yassara Allahu yassarahu Allahu alaihi. Kai ka tambayi babban abu, ka tambayi wani abu mai girma, domin duk abin da zai shigar da kai aljanna ya nisantar da kai wuta ba kankanin abu bane, ba karamin abu bane wanda zai sa ka aljanna ya nisanta ka daga wuta. Amma sai ya ce wa innahu la yasir liman yassarahu Allahu alaihi, amma abin yana da sauki ga wanda Allah ya sauke masa, saboda haka duk girmanta yana zama mai sauki idan Allah ya ga dama ya sauke maka. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa fa amma man a'fa wattaqa wa saddaqa bil husna fa sayassiruhu lil yusra wa amma man batila wastaghna wa kadzaba bil husna fa sayassiruhu lil usra. Wanda duk ya gaskata, amma man a'fa ya bada dukiyarsa fi sabilillahi sannan ya gaskata, wa saddaqa bil husna ya gaskata kalma mafi kyau ita ce kalmar la ilaha illallah, Allah ya madaukakin sarki ce fa sayassiruhu lil yusra, ko da sanu za mu sauƙaƙe masa har ya kai ga sauƙi, ko da sanu za mu sauƙaƙe masa har ya kai ga mai sauƙi ita ce aljanna. Sannan wanda ya yowa da abinda Allah ya bashi na dukiya ya ki taimakawa addinin Allah, sannan ya ƙaryata kalma mafi kyau ita ce kalmar la ilaha illallah, to wannan shi kuma za mu sauƙaƙe masa har ya kai ga tsanani ita ce wutar jahannama, Allah ya kiyashe mu. Saboda haka idan Ubangiji ya sauƙaƙe maka hanyar shiga aljanna, to aljanna mai sauƙi ce a gare ka. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa a cikin hadisin Bukhari, i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lah, ku yi aiki kowane za a sauƙaƙe masa aikata abin da aka halicce shi domin shi. Fa amma ahli sa'adati fa yassiruhum Allahu عمل اهل الجنه واما اهل الشقاوه فييسرهم الله ييسر لهم الله عمل اهل النار. يعني الجنه وبنجي يسوقي موسى ايكن ذا سيس شغا الجنه يوتا وبنجي يسوقي موسى ايكن ذا سيس شغا وتا. saboda dan aljanna baya jin nauyin abinda yake yi na bautar Allah, ubangiji ya sauke masa kamar da dan wuta shi ba yake jin dadin aikin dan wuta da yake yi, domin wannan shi ya zaɓa, Ubangiji kuma ya taimaka masa akan abin da ya zaɓa. To shi ne ayata Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce da shi, fa innahu la yasirun liman yassarahu Allahu alaihi, al'amarin da kake tambaya duk da girmansa amma yana da sauki ga wanda Allah ya so ya sauke masa. To shi ne ya ce ala ukhbiruka bira'sil amri wa amudihi wa zilwati sanami, bana baka labarin wato kan al'amarin ba, in baka labarin ginshikinsa, in baka labarin ƙololuwar tozansa. Shi ne yake bala ya Rasulullah, ina so a bani labarinsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa zirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Ra'sul amri wato kan al'amarin, jigon al'amarin shi ne musulunci. Musulunci kuma su ne waɗannan abubuwa guda biyar da suka zo a cikin hadisin Abdullahi ɗan Umar, Allah ya ƙara masa yarda, buniyal islamu ala khamsin, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zaka wa sawmu ramadan wa hajji baitillahil haram. Waɗannan su ne wato musulunci, ga wanda duk ya tsaya da tabbatar da waɗannan rukunai to ya zo da abin da ake cewa musulunci. Kuma dukkan al'amarin addini sun tattara ya kunshi a ƙarƙashin waɗannan rukunai, wato samuwar waɗannan rukunai shi zai sa sauran ayyuka su ma su samu. Annabi ya ce wa abuduhu salah, ginshiƙin sa shi kuma ita ce sallah, tsayar da sallah kamar yadda ta zo a shar'ance, kamar yadda ta zo a Qur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kula da lokacinta da sharuɗanta da wajiban da suke cikinta. Idan mutum ya tsayar da sallah to ya tsayar da amudul islam, wato ginshikin da yake rike da musulunci. Idan kuma ya tozarta sallah to sauran ayyukansa ma duk zai tozarta su. Don haka kamar yadda yake cewa fala hazza fil islam liman taraka as-salah, wato wanda duk ya bar sallah to ba shi da rabo a musulunci. shi yasa ba zai yiwu ba mutum a kokon zuciyarsa ya tabbatar ya sakankance ya yarda da yakini cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah, kuma Al-Qur'ani gaskiya ne, kuma abinda ya kunsa na umarni da hani su ne addinin da ya wajaba bawa ya yi aiki da su, kuma akwai aljanna, akwai wuta, akwai ranar tashin alkiyama. Ba za ka yi wani bawa ya yarda da waɗannan abubuwa amma ya kasance kwata-kwata shi a rayuwarsa baya sallah, ba za ta yi ba. Idan har ya yarda da waɗannan abubuwan da na ambata, to lalle ne zai ya same shi yana tsayar da sallah, ba mamaki a ɗan same shi yana tahawuni, an ya tahawa da bisalah, ya riƙa wasa da ita, wani lokaci ya yi ta akan kari, wani lokaci kuma ya bari lokaci ya wuce, wani lokaci ma ya sha'afa ma ya yi ta shin wasu abubuwa har lokacin ta zai wuce, amma ba ya bar ta kwata-kwata ba. Shi yasa yana da wuya ka iya gamsar da wanda za ka gaya masa cewa mutumin da baya sallah kwata-kwata kuma musulmi ne, zai wuya ka iya gamsar da shi. Domin wanda baya sallah gaba ɗaya to ya bar abin da yake babban shi'ari na musulunci, wanda yake nuna cewa wannan mutum musulmi ne, wannan mutum musulmi ne. Shi yasa lokacin da ake tambayar ɗan wuta ma salaka kun fi safar, sai suka ce lam nakun minal musallina wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna naqudu ma'al kha'ibin. Kaga farkon abinda suka ce lam nakun minal musallin, ba ma cikin masu sallah, wanda wannan yake nuna maka cewa shi'ari ne babba da yake nuna cewa mai sallah shi ne musulmi, ba zai yiwu musulmi ya zama kuma baya cikin masallata. Sannan Ubangiji ne cewa in tabu wa aqamu salata wa atau zakata fa ikhwanukum fi din, in suka tuba suka tsayar da sallah suka bada zakka sai ke fa ikhwanukum fi din, to ɗan uwanku ne a addini. Kaga makomin wannan idan suka ki tsayar da sallah ko suka ki bada zakka to ukhuwatud din ta tsaya, babu maganar ɗan uwanku ne a addini. Ubangiji sai ya rata ɗan uwantakar addini da waɗannan abubuwa. Za ka ce ya ba a faɗi kalmar shahada ba, domin ai ba zai yiwu ba mutum ya lizuci sallah ba a kalmar shahada, wannan ba za ta yiwu ba. Saboda faɗar sallah ya tattaro kalmar shahada, domin tana biyo bayan kalmar shahada ne, tunda har yayi sallah to yana da kalmar shahada. Saboda haka ta yiwu a samu wani lokaci bawa yana wasa da sakaci da gafala da sha'afa da harkar sallah, wannan ana iya samun mutumin da zai rubu da wannan, amma ya zama musulmi ne amma kwata-kwata shi a rayuwarsa lam yasjud lillahi sajda, wanda ba za ku yi ba layu tasawwar. Ballantana a ce akwai shugabanci na musulunci, akwai shari'a, akwai daula ta musulunci, an kawo shugaban alkali, alkali ya ce to matukar ba ka yarda ka yi sallah ba za a kashe ka, saboda haka a bashi rata ta kwana uku akan ya yi sallah ko a kashe shi haddan, a kashe shi haddan ridda, sannan ya kiyaye ya yi sallah har a zo a zartar masa da wannan kisa. Babu shakka wannan ba zai yi wa zama musulmi, me yasa ya fifita kisa akan ya yi sallah? Sai dan yana ganin cewa sallah nan bai yarda da ita ba, ko ba zai amince ya yi ta ba. Saboda haka sallah ta zama amudin din, ginshikin addini. Wala hazza fil islam liman taraka as-salah wa zirwatu salamihi al-jihad fi sabilillah, kuma kononuwar tozan musulunci shine al-jihad fi sabilillah, domin al-jihad fi sabilillah gwagwarmaya da fafutuka wajen kare addinin Allah. Kare addinin Allah, ana kare addinin Allah ta hanyar da'awa, ta hanyar karantarwa, haka nan ta hanyar kare shi daga dukkan wata barazana da za ta nemi murƙushe shi ko ta murƙushe 'ya'yansa. Wannan shi ake cewa jihad. Kalmar jihad a musulunci ta ƙunshi jihadi bil lisani was sinan, ta ƙunshi jihadi bil mali wal anfus, jihadi da dukiya ko jihadi da ranka, kai jihadi da ranka wajen ka ga kare martaba, ka kare wato matsayi na addinin musulunci. Duk wannan sunan shi jihadi, wanda ya yi da dukiyarsa ya yi jihadi, wanda ya yi da harshensa ya yi jihadi, wanda ta kama ya ɗauki makami domin kare addininsa, wannan shi ma ya yi jihadi, kowanensu ya yi jihadi. Shi yasa da Ubangiji ya ce wa jahidhum fihi jihadan kabira, Ubangiji ya kirawo wanda zai tsaya ya karantar da Alkur'ani, ya karanta wa mutane gaskiya cewa mai jihadi ne, ce ka yaƙe su, ka yi musu jihadi da shi, wato Alkur'ani, babban jihadi. Kamar yadda Ibn Taymiyyah yake faɗa da sauran malamai, cewa dole a samu malamai, sannan kuma dole a samu masu mulki. Malamai za su tsare addini ta fuskar tabbatar da hujjarsa da bayyana hujjarsa ko da yaushe. Duk sanda aka tsokalo wani abu, su za su fito su yi bayanin hukuncin Allah akan wannan abu. Duk sanda aka zo da wata shubha, su za su warware ta. Duk sanda aka zo da wata shirka, su za su yaƙe ta. Duk sanda aka kullo da wata bid'a, su za su yi rugurgu da ita. To dole ne a samu waɗannan, sannan kuma ta ɓangare guda a samu waɗanda za su tsare shi ta fuskar wanzuwarsa ba tare da an kawar da masu addinin ba. Duk sanda aka ce ga wasu za su yi barazana ga masu yin addinin ko ba su karanta addinin, to dole ne a samu mahukunta su tsaya su ga cewa sun tsare wannan addinin su kuma da ƙarfin mulkinsu da ƙarfin sojojinsu. Wannan wajibi ne. Idan aka rasa ɓangare ɗaya, to musulmi sun shiga wato halin ha'ulari. Wannan shi ne abinda ya samu duniya tun daga faɗuwar khilafa ta abin al-Uthmaniyya. Khilafar Uthmaniyya wacce da ita ce laima wacce ta dukkan musulmin duniya suke ƙarƙashinta, ita ce daula ta ƙarshe wacce daga faɗuwarta wato musulmi suka tarwace. Faɗuwarta sa musulmi duk suka tarwace. Da can yawancin ƙasashen musulmi duk suna ƙarƙashin wannan daula, kuma duk da cewa daula ce ta kafarkwace, ta lalace, ta mutu daga ciki, amma dai tana kwaljini, tana bada kwaljini, domin ana ga dai har yanzu akwai wani abu da ya ɗinke musulmi. In ka taɓa musulmi a Masar, to kamar ka taɓa musulmin da yake Pakistan ne. In ka taɓa musulmin da yake wato a Syria, kamar ka taɓa musulmin da yake Hijaz ne. Duk inda musulmi ke, in ka taɓa ɗaya, to kamar ka taɓa wancan ne. Duk sun zama tsintsiya guda maɗaurinki, tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Saboda haka a haka dai suna da haiba, suna da kwarjini. Don haka a lokacin take take wakiltar musulunci ta fuskar ƙarfin soja da ƙarfin mulki, ita kuma Masar take wakiltar musulunci ta fuskar ƙarfin wato ilimi da hujja. Don haka waɗannan su ne sansani guda biyu da duniyar musulunci a wancan lokaci take takama da su, sansanin ilimi da kuma sansanin mulki. Sansanin ilimi shi ne Jami'ul Azhar, sansanin kuma mulki shi ne Istanbul. Don haka sai ya zamana waɗanda suke ƙoƙarin karya musulunci sun ba da ƙarfinsu wajen yaƙar waɗannan sansani guda biyu. Sun san cewa in suka rushe wannan katanga guda biyu, to shi kenan sun gama da sauran musulmi, kuma babu abinda zai tsinke musulmin. Kuma aka yi amfani da wasu waɗanda suke cewa su ma musulmin ne. Don haka aka riƙa zuga Larabawa, sai suka riƙa kafa ƙungiyoyin Larabawa zalla. Bayan Aljami'atul Islamiyya da ake da ita, sai suka kafa Aljami'atul Arabiyya. Aljami'atul Arabiyya, saboda haka shi yana magana ne da yawun Larabawa, ba wai da yawun musulmi ba. Don haka in an taɓa Balarabe, shi an taɓa shi, ko ba wani addini Balaraben yake yi, ba ruwansa da musulmi ne ko ba musulmi ba ne, shi ne maganar Larabawa yake yi. Sannan in an taɓa wanda ba Balarabe ba, ba ruwansa ko da ko musulmi ne. To kaga ta ɗanan an fara samun baraka, wanda da ba haka ba ne. Da in ɗan Pakistan ya yi atishawa ya ce alhamdulillah, to ɗan Masar zai ce rahmukallah. Amma yanzu sai a kalla a ga waye, da an gaishe da 'yan kayansa irin na Pakistan, sai ya kauda kai, ba nashi ba ne. Sai ya gaishe da shiga irin ta Balarabe. Saboda haka sai aka riƙa zuga wasu a cikin gida, sannan aka riƙa ɗiban wasu ana kai su waje, musamman ƙasashen Turai, ana musu training, ana nuna musu yadda duniya take, idan sai ya bude su gane cewa musulunci nan da baibayi ne a kansu. In suna son su ma su ci gaba, sai sun yaƙi musulunci, musamman ma hijabi. Mata su daina sa hijabi. Wato ka duba wani abu wanda za ka kasa gane masa,
bambara kai mai alakar hijabi da ci gaba, mai alakar sa hijabi da kuma ci gaban kere-kere, misali kera jiragen sama ko tafiya duniyar wata ko menene, mai alakar sa da a ce wai a yaƙi hijabi in ana so a ci gaba. Hijabi ya taba shi, ya taba hana wannan. To wanda zai zuwa maka ba wai so ake ka gane ka waye ta fuskar rayuwar ba, don haka duk waɗanda suka tura su, aka tura su Faransa a wancan lokacin, suka je suka yi karatu, ba wanda ya dawo ya kera mota ko ya kera jirgi ko ya kera rediyo ko ya kera wani abu, sai dai ya dawo ya ɗauki kansa kalin yakar musulunci. Kaga ashe ba ci gaba aka zo aka nuna masa ba, aka samu irin suri ba'at duka fahdawi suka je, su ne farkon waɗanda suka je daga Masar, aka za aka ɗauke su da raunin da rawani a kansu lokacin. Amma sai gashi ya dawo tun daga iyakon, ya fara bayanin cewa to ba za mu ci gaba ba sai mun yi koyi da Paris, in ba mun yi koyi da Faransa ba to ba za mu ci gaba ba. Ya ma rubuta littafi inda yake farzanta Faransa, yake cewa a nan ne ya ga abinda ake cewa rayuwa mai daɗi. Ya rubuta wani littafi Al-Ibriz bi Talkhis Paris, wato yana bayanin menene ake nufi da Faransa. To waɗannan waɗanda da rawaninsa aka kai su amma suka dawo kuma suna yaƙar musulmi, su Huda Sha'rawi. Huda Sha'rawi ubanta mutumin kirki ne, lokacin da aka kwashe su aka kai su can daga airport, tana sauka daga jirgi da ita da abokanta da suka tafi tare, tana sauka daga jirgi sai ta cire hijabinta ta jefa, tana sauka bayan dawowarsu daga Egypt, daga Faransa, tana sauka sai ta cire hijabinta sai ta yi, ta ce ta gane gaskiya. Tun daga lokacin ta shiga yaƙar musulunci ba ji ba gani, ta yi ridda gaba ɗaya ta fita daga musulunci gaba ɗaya, ƙaini shara bata bari ba a jikinta da musulunci, ta yaƙi Allah da manzansa. Su kuma wayansu ake zigawa cewa su suka yi fafuskar ƙwato wa mace ƴancinta, dan akwai rubuce-rubucen da tarkayi ma Arab tana cewa wai banda zalunci, ya za a ce wai mace maimakon a riƙa kiranta da sunan uwarta a ce wance-wance, sai a ce wance-wane, wanda yake nuna son kai da kawo bambanci tsakanin maza da mata. Dan ne ba za a kirawo ta da sunan uwarta ba. Akwai wasu wasiƙunta da suke rubutawa cewa mai yasa ma shi kansa Ubangiji yake magana da kansa da siga ta namiji, sai dai ce ruwa, ba zai kira kanshi ba da hiya, shi wannan nuna bambanci ne tsakanin namiji da mace, maganganu ne na shakkiyanci da kafirci da ta'addanci. Da suka ba da ƙarfi a kan abin da ya shafi sansani na musulmi alƙahir na musulmi ta fuskar ilimi, da kuma sansani na musulmi ta fuskar ƙarfin soja, ta fuskar ƙarfin mulki, suka ga cewa sun kai daular musulunci a wannan lokacin ƙasa. To tun daga kai wannan daular ƙasa, yayin da Mustafa Kemal Ataturk ya fito ya yi juye-juye halinsa, ya karkashe malamai, aka riƙa bin malamai gida-gida ana ibo su ana kashe su, wanda suka samu suka gudo masa, wanda kuma su gudu ba aka karkashe su, ya hana kiran sallah, ya hana sa rawani, ya ce daga yanzu babu ruwan taki da wata ƙasa, shi zai gina taki ne kawai, kuma zai gina ta a kan mikin ba ruwan Allah. Da haka duk kuma wanda zai ce zai yi magana, to a gaya masa waye shi. To shi kuma asalinsa da Yahudi ne, daga Yahudu domana, daga wannan gidan ya fito. Saboda haka aka yi amfani da shi, aka sa shi a soja hanyar ƙarfi, ya zo wannan mulki, inda ya mayar da taki ta koma ƙasa ce ta ba ruwan Allah. Aka shiga yaƙar musulunci, amma duk da haka kaga musulunci ya ke mutuwa, da yake musulunci ɗauke yake da sinadarin rayuwarsa shi karan kansa. Ko da musulmi kowa zai yi shiru ya daina maganar musulunci, ai ta yaƙarsa, to shi kaɗai musulunci zai riƙa tura kansa gaba, yana yaɗa kansa. sai sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo jihad zirwatu salamil islam, domin da shi ne za a yi ba wa musulunci kariya ta fuskar hujja, ta fuskar da kuma ta fuskar karfin soja. Shi yasa waɗannan abubuwan al-ilm wal jihad suke tare, waya daga cikin abinda malamai suka rika magana a kansa wajen musabaka ta ilimi, cewa tunda an yarda a sari hal a musabaka ta samun karfin soja, to babu bambanci tsakanin waɗannan abubuwa biyu, don haka za a iya sa musabaka ta fuskar ilimi, don da waɗannan abubuwa guda biyu ne ilimi yake tsayuwa. Shi ne annabi ya sake cewa da shi, ya mu'az ala ukhbiruka bi abwabil birri ko bi abwabil khairi, bana baka labarin kofofin alkhairi ba. Ya ce bala ya rasulullah, ina so a gaya min ya ma'aikin Allah. Manzo ya ce da shi, as-sawmu junna, azumi garkuwa ne, was-sadaqatu tutfi'u al-khati'ata kama yutfi'u al-ma'u an-nara, sadaka tana bice zulubi kamar yadda ruwa yake kashe wuta, wa qiyamur rajuli fi jawfil layli, haka nan da tsayuwar mutum yayi sallah a tsakiyar dare, thumma qara'a, sannan ma'aiki ya karanta fadar Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun, wato jukkunansu suna nesa da guraren kwanciya, suna kiran ubangijinsu ta hanyar bauta masa, khaufan wa tama'a, suna masu tsoron azabarsa suna kuma kwadayin aljannarsa, wa mimma razaqnahum yunfiqun, kuma suna ciyar siya ciyarwa daga abin da muka azurta su. Allah ce, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yuni, babu wata rai da ta san abin da aka ajiye musu, aka koye musu na farin ciki, jaza'an bima kanu ya'malun, sakamako ga abinda suka kasance suna aikatawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa Mu'az kofofin alkhairi, bayan ya gaya masa abubuwan da suke wajibi a kansa, sai kuma ya gangaro kan abubuwan da suke nafila, wanda kuma dukkan wani wanda yake so ya samu cikakkiyar wali, ya samu ya zama cikin muqarrabina, to yana buƙatar kuma na wajibi, ba ya tsaya akan abin da yake wajibi ba. Da a baya daman waliyai akwai waliyin da ya taƙaita akan wajibai, wannan shi waliyi ya bar haramun ya kuma kawo wajibi, amma bai shiga cikin nafilu ba, to wannan shi ma yana da walitaka gwagwadon abin da ya zo da shi na wajibin nan da kuma barin haramun. To amma akwai al-muqarrabuna, akwai as-sabiquna as-sabiquna, waɗanda suke sun yi fice, sun yi fintinkau, su ne ɗan ajin farko a waliyai, to su ne waɗanda bayan sun zo da farilla kuma suke zuwa da nafil fulu. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin Mu'adh ibn Jabal zuwa ga wannan, yace as-sawmu junna, azumi garkuwa ne, was-sadaqatu tutfi'u al-khati'ata kama yutfi'u al-ma'u an-nar, sadaka kuma tana bice wato zunubi, tana kawar da zunubi kamar yadda wuta take kashe ainihin ruwa yake kashe wuta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa cewa azumi garkuwa ne, to mutumin da yake azumi, azumin nan zai zama sa garkuwa, matukar dai bai keta ya yaga ko ya fasa wannan garkuwar ba, don haka kai kokari kai azumi ka gama ba tare da ka karye garkuwar azumin ka ba. Abin da yake karye garkuwar azumi shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi Abu Hurairah, as-sawmu junna, fa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wa la yajhal, fa in sabahu ahadun falyaqul inni sa'im. Annabi yace azumi garkuwa ne, wanda duk yake azumi to a ran nan kada ya ce zai yi maganar baba, kada ya ce zai yi wauta, idan ma wani ya ja shi da faɗa ya ce to ni azumi nake, wato ya guji dukkan wani abin da zai keta masa ko ya karya masa wannan garkuwar. Don haka wasu daga cikin magabata suke cewa yi kokari ka gama azuminka ba tare da ka karya garkuwarka ba. Karya garkuwa shi ne a ce kayi giba ko kayi damima kana azumi, ko kayi karya ko ka ci mutuncin wani dukkan wata maganar da shari'a bata amince da ita ba bata yadda da ita ba to tana karya garkuwar wannan ta'azumi shi yasa a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa as-sawmu junnah ma lam yakhruqha a cikin riwayar imam ahmad yace azumi garkuwa ne matukar bai keta garkuwar tashi ba bai karya garkuwar tashi ba kariya ta din kuma su ne waɗannan abubuwa da muka ambata don haka mai azumi yana tare da wannan garkuwar azuminsa zai hana shi faɗar maganar da bata dace ba zai sa shi faɗar alkhairi zai sa shi karatun alkur'ani zai sa shi zikiri da tasbihi kuma za ku kula duk wanda ya lazumci azumi sahihi to za ka samu ya riƙe bakinsa daga dukkan abin da bai dace ba wani yunwa ma ba za ta bashi ya tsaya ita maganganu ba saboda haka azumi garkuwa ne shi yasa a cikin hadisin sahihai hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibn adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi duk dan duk aikin dan adam nashi ne amma banda azumi na ne dan shi azumi ba zai ƙure ba ta shiga cikin azumi saboda kana iya ka cewa mutane kana azumi alhalin ka ci abincin ka kai tatin saboda ka wani abu ne tsakaninka da Allah ba idan za a gane ka cewa baka azumi ko kana azumi idan ka ga dama kana iya keta alfarma azumin ba a sani ba amma kai yi ka bari ba kai wannan ba shi yasa ubangiji sai ya keɓe azumi ga karan kansa sai as-sawmu li wa ala ajzihi sannan sadaka tana kashe zunubi wato sadaka mutum ya bada dukiyarsa don Allah abinda ya mallaka ya bada shi don Allah sawa'un sadakatu sirri ko sadakatu alaniya sadakar da zai yi a fili ko kuma sadakar da zai yi a bayyane bambancin da ke tsakanin wanda yake sadakatu sirri da mai sadakatu alaniya kamar bambancin tsakanin wanda yake qiyamul layli da mai qiyamul nahari kaga mai qiyamul layli babu shakka wannan shi ya ta qiyamul abinda sallarsa ta fi samun kamala ta fuskar babu yadda za a yi cikin dare shi kadai a ɗakinsa ya tashi ya yi sallah sabanin wanda da rana kowa yana gittawa yana ganinsa to bambancin da ke tsakanin wannan da wannan kenan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih muslim hadisi abu huraira yana cewa afdalus salati ba'da al-maktubati qiyamul layl sallar da tafi fifiko da falala bayan sallar farilla ita ce qiyamul layl tsayuwar dare to fifikon da ke tsakanin mai bada sadaka a fili da wanda yake bada sadaka a boye kamar fifikon mai yin qiyamul layl da mai yin qiyamul nahari Allah ya ce in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum in kun bayyana sadaka kuka yi ta a fili fa ni'ma hiya wannan ma madalla da haka domin wani ya iya gani shi ma ya kwaikwayi aikin alkhairi ta wajenka ya ga kana ciyar da dukiyarka fi sabilillahi shi ma ya ga ya kamata ya kwaikwayi wannan yayi ko kuma wa in tukhuha kuka koye wa tu'tul fuqara kuka ba wa faqirai fa huwa khairul lakum wannan shi fi alkhairi Allah ce kuma yana kankare muku ne sayyi'atukum daga laifukan ku ashe sadaka tana zama sanadi na kankare laifuka shi yasa salaf suna da kwadayin su ga cewa suna tabbata irin wannan musamman koye sadaka Ali ibn Husayn Zainul Abidin wato ba a san irin ana tuhuma sadarwa a zamanin sa ake marwaci ne dan ba wanda ya taba gari shi sanda ya dauka ya dauki abin sa ya bada shi ta ba a gane kautar sa ba sai bayan da ya bar duniya sa ga mutane suna ta kunkulowa wanda yazo ya ce ka mutumin nan da yake taimaka mu a shiyara wannan ma ya kullu wannan ma ya kullu amma lokacin da yana da rai jifar sa ake da ruwa saboda ba wanda ya san cewa yana wannan aikin sadaka to akwai irin waɗannan a kowane lokaci ibn baz nan wato da dama mutane ba su san irin nauyin da yake kansa na marayu ba da aradil matan da mazajensu suka rasu suka bar su ba mai kula da su, ba a gane nauyin da yake kansa ba sai da ya bar duniya. A lokacin aka rika ganin wasiƙu suna ta zuwa, ashe akwai usar gidaje da yake taimaka musu, duk sanda aka yi albashi to zai kasa albashinsa wani gida kaso kaza, ya ɗauki wani kasanbiya sai aka yi musu. To wannan ita ce sadaka ta ɓoye, ita ce Allah ce fahuwa khairul lakum. Wa qiyamur rajulu fi jawfil layli, qiyamu tsayuwar dare, wato mutum ya tsaya tsakiyar dare. Jawfil layli su malamai sun ce wasatuhu, tsakiyar dare su malamai suka ce ana nufin lokacin da a waqtul nuzulil ilahi, lokacin da ubangiji yake sauka duniyar abin nan sama ta kusa, yana cewa man yas'aluni fa u'ti wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu, wane ne zai roƙe ni in bashi, wane ne zai nemi gafarata in gafarta masa. To a wannan lokacin ake magana, lokacin abin sulhun ƙarshe na gari. To shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta faɗar Allah, ta tajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. To suna abin da jukkunan suna nesa da guraren baccin su, wato suna kaurace wa guraren bacci, suna kiran ubangiji ta hanyar bauta masa. Khawfan wa tama'a, suna tsoron azaba, suna kuma kwaɗayin wato lada. Wannan ita ce ɗabi'a ta waliyai, suna tsoron azabar Allah, sannan kuma suna kwaɗayin samun aljanna. Samun aljanna kamar yadda annabi Ibrahim alayhi salam yake addu'a, waj'alni min warasati jannatin na'im, ya ubangiji ka sanya ni cikin masu gadan aljanna, za su gaji aljanna. Annabi Ibrahim Khalilur Rahman, shi yasa lokacin da mutumin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ma uhsinu dandanataka wa dandanata mu'adh, annabi ya tambaye shi kai ne kake a sallah, ke idan kana karanta Fatiha kuma ya roki Allah aljanna, sai ya ce ma uhsinu dandanataka wa dandanata mu'adh, amma kai gungunin da kake ba kai da mu'adh ban san me kuke faɗa ba, ni dai Allah nake roƙa aljanna, kai ban san me kake roƙa ba kai da mu'adh. Sai annabi ya ce haula halu dandin, kuma kan wannan muke muba addu'a, addu'ar muwa da muke kedan Allah ya ba mu aljanna ya raba mu da wuta. To amma wani ya kirji ya ce shi ya fi ƙarfin aljanna, shi in dan aljanna ne a ƙona shi, wani irin addini ne wannan. Kuma wai a ce wannan ita ce wadda taka, wanda zai rika wannan gatsalin kuma ce shi ne wani, shi ya kamata a girmama, shi ne ya san Allah, shi ne arifi. Sai ya arifi ya rika wannan magana, arifi ka kai annabi Ibrahim ko ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanin Allah, amma gashi abinda suke faɗa kenan, gashi abinda suke roƙa kenan. Kai ka ce kai arifi ne, in dan aljanna ne kake bauta Allah, to Allah ka ƙona ne. Har mutum ya rika cika baki yana cewa ya ubangiji, in ina bauta maka dan aljanna ka ne to ka kasa ni, in kuma ina bauta maka ne dan tsoron wuta to ka sa ni wutar. Kaga wannan akwai rashin kunya kenan, shi a gunsa da aljanna da wutar duk abasan ubangiji ya yi su, da yin su da rashin yin su duk daya. Aljanna ba za ta sa shi ya bauta Allah saboda yana sha'awarta ba, sannan wuta ba za ta sa shi ya bar bauta ya bauta Allah ba saboda ba tsoranta, baya tsoranta. Ai Allahumma in kuntu abadtuka fama'an fi jannatika fahribni minha wa in kuntu abadtuka fama'a khawfan min narika fa'adhibni biha, in dan ka sa ni aljanna ne to Allah ka hana ni, in dan ka sa ni a wuta ne ina tsoron wuta ne to ka sa ni ciki din, ina bauta maka kawai dan zatinka. Wannan shirme ne, akwai reni ga Allah, akwai reni ga Allah. To nan da ubangiji ya faɗi masu bauta masa cikin dare, sai ya ce khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun, sai Allah ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, babu wata rai da za ta san abinda aka ɓoye musu a aljanna na farin ciki, wato ba za ta gano haƙiƙaninsa ba ko da za ta ji sunansa. Alƙur'ani ya sifanta aljanna, ya faɗi abubuwan da ɗan aljanna zai samu, zai samu hurul ini, zai samu ƴaƴan shila, zai samu thamarat, zai samu anharin min asal, anharin min laban, duk ubangiji ya faɗi waɗannan. to amma hakikanin yaya abin yake yaya dandanan sa yake wanda ba wanda zai sani sai ranar da aka je idan mun je can duk gaba daya to zan ba juna labari amma yanzu sai dai ka rika jin sunayen shi yasa Abdullahi dan Abbas yake cewa duk wani abu na aljanna sai dai yayi kama da nuna zuciya a suna kadai amma ba a hakikanin sa ba sai dai a suna akwai bangwara a duniya akwai bangwara a aljanna akwai kwakwa ko ba kwakwa da abin da kake sha'awa akwai ko da yana son kwakwa saboda haka ba za ka ce ba kwakwa ba saboda wani abu ya min kulli samarat duk wani abu ya'yan itatuwa suna da shi a aljanna suna da shi aljanna saboda haka a nan suna ne kawai yake hada su kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha farkon kawai da kaje kaga an aje maka hantsar ayaba sai ka ce kaga ayaba shi ma nan ma ayaba ce to sai ka ci sai ka san wace ayaba ka ci to shi da wa utu bihi mutashabiha an kawo musu shi ne kawai sun yi kama da juna a suna ne a ido kawai ka ga an yi kama amma ba a hakika ba ba a dandano ba ba a hakikanin sa ba to saboda haka Allah ya koye musu kayan marmari kayan jin daɗi wanda ido bai taba gani ba bai ma taba rantsuwa a zuciya ba lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallar kutufi lokacin da aka ga yayi gaba aka ga yayi baya aka kuma yayi gaba bayan ya gama sahabban su suke tambaye sa yaya sun ga yayi gaba sun ga yayi baya wato ba abinda ba nuna masa ba wannan tsayuwar tashi an kusanto masa wuta ya ganta da balbalin bala'in da yake cikin ta yayi baya an kuma kusanto masa aljanna shi da yayi gaba ya so ya jinto mana wani bangare na ƴaƴan itatuwan ta yace to da ya kamo to da za a yi ta cin wannan ita har ta shi jama'a za su kare wanda yana nuna cewa aikin ka da kake yi na alkhairi yana zama sababan li dukhulika aljanna zai zama shine sabab na shigarka aljanna ubangiji madaukakin sarki ya sanya da'a sabab ce ta shiga ta samun rahama kamar yadda ya sanya ma'asiya ta saban Allah sabab ne na haduwa da hukumar Allah ko hushin Allah shi yasa ubangiji ya ce jaza'an bima kanu ya'malun wa tilkumul jannatu uridtumuha bima kuntum ta'malun wannan aljanna ce da aka gadar da ku saboda aikin da ku kasance kuna yi hadisin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam da yake cewa لا يدخل احد منكم عمله الجنه باب wani daya daga cikin ku da aikin sa zai shigar da shi aljanna saka ce wala anta ya rasulullah qala wala ana illa an yataghammadani allah bi rahmatihi hanni ma aiki da ba zai shigar da ni aljanna ba sai dai idan ubangiji ya lullube ni da rahamar sa malamai suka ce abinda hadisin yake nufi wato aikin ka ba zai shigar da kai aljanna ba ala wajhi al-istihqaq لا على وجه السببية على وجه الاستحقاق فقالت و ايكن نن لكي تبس كاتن تنشي الجنة ان باباك الجنة نبا انزل انشيك فباب وانا ايكن نذاك ايك فتاك باب شي كشي كاي ايكن لكتن تنشي الجنة الجنة تزمى حكي انكني تيد ان باباك با انت انشيك wannan babu shi saboda duk ni'imomin da ubangiji ya ba mu wacce za mu iya biya ballantana har yayi ragowa mu sai gidan aljanna da sauran ba za mu iya biyan bil ɗaya bil ni'imar ubangiji ba ɗaya ba ballantana har a samu canji na ayyuka da za ka ce to wannan ka sayi aljanna da shi babu to amma ubangiji ya sanya aikin kai ya zama sababi na ka shiga aljanna da falalarsa da rahamarsa domin shi kansa ya farlanta maka aikin ya ce da kai aiki kaza ka yi in sa ka aljanna wannan ma rahama ce wannan ma falala ce saboda ka shigar mu aljanna ta hanyar ayyukan da muka yi na da'a ita kanta wannan rahama ce da falala ta Ubangiji. Kaga maganar manzon Allah ta tabbata, babu wanda zai shiga gidan aljanna sai da rahamar Allah da falalarsa, domin aikin da muke yi falala ce ta Ubangiji, rahama ce ta Ubangiji. Don haka duk abinda Ubangiji ya saukar mana na addini din nan rahama take, falalarsa ce. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Falalar Allah shi yasa malamai suka fassara qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, suka fassara fadlillahi wa rahmatihi da cewa al-islam, sai al-qur'an, sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To duk magana maganganu ne wanda suna da talazubi, wato duk maganganu ne wadanda ma'anarsu guda daya ce. In ka ce musulunci, in ka ce alqur'ani, shi ne dai musulunci. In ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam, shi yazo da alqur'anin da musulunci. Saboda haka abu dai ake faɗa, sai dai kawai ana faɗar sa ne da sigogi daban-daban. To Ubangiji ya kira wannan falala, ya kira ta rahama. Don haka musulunci da za ka yi ka shiga aljanna, falala ce ta Ubangiji, rahama sace. Summa qala, sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce, ya Mu'adh, ala ukhbiruka amlaka laka min zalika. A ruwayar Tirmidhi, ala ukhbiruka bimilaki zalika kulli, bana baka labarin da abinda zai gane maka wannan gaba ɗaya ba, ya tattara maka waɗannan duka. Sai ya ce, amsik alaika lisanak, ka riƙe harshenka wannan. Fa akhadha bilisani, a ruwayar Tirmidhi ce, فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا. النبي كان يهرشن سيتي تو كريكي وانا شيني سيبو آذيتي يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به عشيزا أكاما مدى أبن دمكي فالا وتقول هذا بأي كتابة ما كان الدمكي يقول بأي كتابة سي أكاما مدى وانا. فقال سيما ذوكي فكي لك أمك, mahaifiyarka ta yi wabinka. Wannan kalma ce da suke faɗa domin tsawatarwa. To kamar annabi ya daka masa tsawa, ya ce, ya Mu'adh, wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim, shin akwai abinda yake kifa mutane a cikin wuta akan karan hancinsu in ba abubuwan da harasansu suke girba ba? Wato abinda harshenka ya shuka shi kake girba a lahira. Don haka sha'anin harshe wannan da muke magana da shi yana da hadari ƙwarai da gaske. Kusan duk manyan laifuffuka za ka ga cewa suna gudana a kan harshe. Idan ka dubi shirka kawai, madaruha alal lisan, harshe, alqawlu ala Allah bila ilm alladhi ja'alahu Allah qarina shirki, fadar ka fadi ƙarya ka jingina wa Allah, da me ake yi da harshe? Alqawlu zur, wanda annabi Allah ya sanya shi karin ne na shirka, istanibu rijsa min al-awthan wajtanibu qawla zur, Ubangiji ya hada su ya gwama su wuri guda. Da me ake yin shi da harshe? Giba, da me ake yin ta da harshe? Annabimanci, da me ake yin sa da harshe? Yi wa Allah da manzansa ƙarya, da me ake yin sa da harshe? Saboda haka harshe din nan hadari ne, hadari ne. Shi yasa wata rana Jarir ya shiga wajen Abubakar Siddiq, sai ya same shi yana jan harshensa, yana matsar harshensa. Shi Abubakar me wannan, yace, hadha alladhi awrada li mawarid, duk bala'in da na fada wannan ne zai jefa ni, wannan ne zai jefa ni harshe. To shi yasa harshe shi idan ya gyaru, babu wani aikin da'a da za ka yi tilas ya haifar maka da aikin, sai aikin harshe. Mutum zai iya yin azumi da rana ya yi buɗe baki da haram, ba zai yi ba? Zai yi, zai iya ƙiyamul laili da dare da safe ya je ya ci haram, duk zai yi. Amma mutumin da ya gyara maganarsa, ya zama mai gaskiya a maganarsa, to duk ayyukansa ma za su zama a gyara suke. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna fala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yataba inda Allah as-siddiq. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا kaga wannan yana nuna cewa shi harshe idan har ya gyaru to an gama magana duk sauran gabbai suna cewa al-lisanu amirul badan shi yake sarautar jiki in ya gyaru to sauran ayyuka ba da za su kyau in ka samu mutum mai gaskiyar magana mai gaskiyar alkawari mai zikiri da ambaton Allah da karatun alqur'ani to zaka samu da sauran ayyukan sa ma sun bi harshe amma ka same shi makaryaci mai yaudari mai yi wa Allah ƙarya mai ƙagen bid'a ya yada ta to zaka samu ayyukan sa ma duk suna bin abin da harshen yake abin nan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa cewa to in ya rike wannan to ya gama komai shi yasa ya kira milati zalika kulli duk zai tattaro maka abinda na faɗa duk a baya ka gyara harshenka ka gyara harshenka shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah inna ar-rajula la yatakallamu bi kalima la yulqi biha balan fa yulqa biha fi jahannam aw fi an-nar 70 kharifan mutum zai iya faɗar maganar da bai ɗauke ta a bakin komai ba ta yi sanadiyar a jefa shi cikin wutar shekara 70 a wata ruwayar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a jefa shi cikin wuta fa yakunu fi al-azabi ab'ada mimma bayna al-mashriqi wal-maghrib zama da a sa shi a azabar da tazarar tsakanin tazarar sama da ƙasa saboda wata kalma ɗaya da zai yi wacce bai ɗauke ta ba don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan milakul amri kullihi mutum ya rike harshensa ya daina sakin bakin shi a ko'ina ya daina zama ratata duk inda ya zauna kai abinda ya zo harshensa kawai faɗa yake to akwai haɗari kuma haka kula duk mutumin da ya fiye surutu to sai ka same shi da matsala shine Ibnu Taymiya ya ce wa tafsiru hadha ma thabata fi sahihaini ina ga lokaci yayi da zamu tsaya a nan domin Ibnu Taymiya zai ci gaba da kuma fassara gabar ƙarshe ta wannan hadisi wato mutum ya rike harshensa zai kaya mana cewa akwai inda shiru yake daidai akwai kuma inda shiru ba daidai bane Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله رب العالمين الصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. ونيجي حديث البطاقة دمك من تنس وأن سكي نوني دشوا دك وان دي كلمة الشهادة زي شقاء الجنة yana ɗaya daga cikin hujjar da 'yan shi'a suke kafawa don sun faɗi komai ba zai hana su shiga aljanna ba shin abinda suka faɗa daidai ne wannan ina ga an sace da duk wani wanda yake lazuntar karatukan sunna zai iya bada ita kalmar shahada ba wai kalma bace tuqalu bil lisani faqat tana da sharuɗa ai kowa ya sani akwai sharuɗan kalmar shahada wanda dole ne sai ka amince da waɗannan sharuɗa inda mutum zai faɗi kalmar shahada amma a zuciyarsa bai yadda ba a zuciyarsa yana shakka ya ce la ilaha illallah da baki amma a zuciyarsa yana shakka wanda ya za ta amfane shi ba za ta amfane shi ba shi yasa a wasu wayoyin Annabi ce man qala la ilaha illallah khalisan biha qalbu ya zama da ikhlasi a zuciyarsa ya yarda da cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah to wannan kaga sharadi ne fadar baki kawai idan ba a zo da wannan sharadin ba za ta yi amfani ba haka nan al-ilmu bima tazammanat mutum ya san me ta kunsa idan kana fadar la ilaha illa da baki amma ba ka san me ta kunsa ba ka fade ta yanzu a juma'a ka dan ka kariya ta kaga wannan fadar ta bata amfane ka ba shi yasa a wata ruwaya Annabi sai ce man mata wa huwa ya'lamu أنه لا إله إلا الله دخل الجنة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون سورة سيئة سابو إيلي da abin da kake faɗa din, sannan kuma a samu mahabba, wato ya zama a wannan kalmar da ka faɗa kuma kana son ta. Idan ya ka faɗi kalmar amma kuma baka son abin da ta ƙunsa, baka son maganar tauhidi, maganar tsayanta Allah da bauta, ya zama baka son ta, daga wannan kalmar ba za ta amfane ka ba. Haka nan mutum ya miƙa wuya al-izzan wa taslim, ka miƙa wuya ka saduda da abinda wannan kalmar ta zo da shi. Idan aka kafaɗi kalmar amma kuma ka ja da Allah, to wannan kalmar ba za ta amfane ka ba. Shi yasa Larabawa na farko da yake sun san ba wai kawai faɗarta ne da fatar baki ba, tana ɗauke da wasu sharuɗa da dole mutum ya cika su. Shi yasa suka kiyarda su faɗe ta lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace su ce la ilaha illallah, la ilaha illallah, yastakbirun, ce ku ce la ilaha illallah sai su ɗau girman kai. A ja'ala al-alihata ilahan wahida, yanzu Allah ɗaya kenan za mu bauta, ba za mu dan haɗa wani abubuwa ba, ba za mu dan kama kafa, ba za mu dan tsari da tawassali ba. Kaga su sun fahimci me take nufi. Inda a ce ai su faɗa ne da baki kuma a je a ci gaba da abin da ake, ba abin da zai hana Abu Jahl ya faɗa ya je ci gaba da bautar Lata da Uzza, ba za ta tuce shi ba. Sai ya faɗa, ba za a tsaya ai ta kashe-kashe ba, saboda kawai kalmar da za a faɗa da baki, sai dai kalma ce wacce ta kunshi rayuwa gaba ɗaya. Shi yasa wani malami yake cewa la ilaha illallah manhaju haya, la ilaha tsari ne na rayuwa duka. Wanda ya shiga ƙarƙashin wannan tsarin to dole ya yarda akwai tsare-tsare, ba kawai la ilaha illallah take a baki ba. Don haka kalmar kawai mutum ya ce tunda na ce la ilaha illallah, wanda ya bani lasisi in bauta ma wani ba Allah ba abin da zai faru, in zagi Abubakar, in zagi Umar, in kafarta su dan na ce la ilaha illallah ni dan aljanna ne, wani ai hauka ne, ba na ji akwai musulmin da zai amince da wannan. Ai wani yana ganin tunda dai shi ya yarda da cewa ana iya a zage su, ko da sun ce la ilaha illallah din, shi wannan la ilaha illallah din tasu shi abun sa bata amfane su ba, da ya kamata amfane su cece su. Fidiya wato dandatsa da ake yi wa rago ko dan akuya dan ya daina barbara, shin ya halatta? Wannan bai halatta ba, bai halatta a fidiye rago ba ko a dandake shi. Idan mutum ya yi atishawa a cikin jama'a ya kuma ce alhamdulillah, to mutum ɗaya ya ce rahamukallah ya wadatar da kowa, duk wanda ya ji shi haƙƙin musulmi ne, haƙƙin sa ne a kanka in ka ji shi. Wanda bai ji shi ba bai zama haƙƙi ba, kamar sallama ce, wanda ya yi, wanda duk ya ji sallamar ba ya wajibi ya ansa, wanda yake nesa bai ji ba bai zama lazimi ya ansa ba, amma duk wanda ya ji ya wajibi ne ya ansa masa. Haka nan in ya atishawa duk wanda ya ji san da ce alhamdulillah wajibi ne ya ce rahmatullah. Wanda yace mutum da ya auri jikar yar uwarsa, wato shakikiyarsa, wanda jikarsa dai kawai ya auri jikarsa, sannan yawa ya auri jikar yar uwarsa uwa ɗaya uba ɗaya, suna da ƴaƴa biyar yanzu, idan matsayin wannan aure yake addini, ya za a yi auri abin nan? Shi ƴaƴanta shi bakwan su ne, don haka duk waɗanda suka biyo tsatson wannan duk a matsayi ɗaya suke, shi ne wa in sahula, ko duk matsayinsu ɗaya. Saboda haka in ya auri jikar ƴarsa, to ya auri jikarsa, jikar ƴar uwarsa ya auri jikarsa, saboda haka wannan aure ba aure ba ne. Menene ya sa ƴan bid'a a yanzu suke kyamar shagaltuwa da ilimin hadisi? To da ya kamata su baka ansa, me yasa kuke ƙin ilimin hadisi ba kwa shagaltuwa da shi? Shi ilimin hadisi matsala zai zama bid'a, saboda galibi bid'a tana maƙalƙalewa hadisai ne marasa kyau, shi kuma ilimin hadisi yana tona asirin hadisan waɗannan. To kaga za a yi shiriya, sai ka riƙe wata bid'a kana ta burga kana kawo surbabbin hadisai, kana koma littafin malaman hadisai manya su dara kudni su Ibn Abi su Al-Uqayni, kana karanta sai kai tana la asla lahu batil, to dai ku shirya ai ba za ku shirya ba. To ya ka wannan shine dalili, shi yasa za ka ga suna kawo wasu maganganu dan su kakkauce ma wannan, sai a ce eh hadisi zai iya zama a gurin malaman hadisi ƙarya ne, amma arifi waliyi sai ya mafarki ya ga annabi, annabi ce gaskiya ne, kuma zai yiwu hadisi ya zama sahihi ne, duk al'umma ta yarda sahihi ne, Bukhari Muslim da waye, kuma arifi ya ga manzon Allah a mafarki ko su haɗu ido da ido, annabi ce ƙarya ne ban faɗa ba. To kaga wannan magana duk ta rushe ilimin hadisi, tunda ka gama an gama bincike don an ce ba gaskiya ba ne, wani ya ce sun haɗu da manzon Allah ya ce gaskiya ne, an gama bincike an ce eh wannan hadisin manzon Allah ne sahihi ne, wani ya ce shi ya gama da manzon Allah dazu sun haɗu ya ce ƙarya ne, kaga an rushe ilimin hadisi. Shi yasa Al-Ajluni a cikin littafin sa Kashful Khafa a muqaddimarsa sai ya ɗauko magana Ibn Arabi wannan makirin suku a cikin maganar da yake faɗa kenan, cewa hadisi yana iya tabbata ta fuskar ka'idar ilimin hadisi, amma manzo Allah ya gamu da wani wali arifi ya ce ba hadisin sa bane, hadisi na iya zama ƙarya ta fuskar ka'idar ilimin hadisi a gurin malaman hadisi, kaka wani arifi ya gamu da manzo Allah ya ce masa hadisi na ne. To in har wannan magana mutum zai yarda da ita, me zai sa kai a jiluni ka zo kai wannan littafin ma har a ciki ka rika bayanin sahihi da ihi, ai ka ga rushe littafin tun daga muqaddima. To da yake daman littafin kamar al-maqasid al-hasana ne na Suyuti na Sahawi ya wanka, saboda ba shi da wani juriji a ciki, ko ya rushe ba abin ba wani wahala, tunda ba shi ya wahala ginawa ba. Haka wannan dalili shi ne babban dalili da yasa za ka ga cewa ɗan bid'a baya shagaltuwa da ilimin hadisi, da ya shagaltu da ilimin hadisi to zai ta samun matsala da malaman hadisi, don shi hajarsa har kullum waɗannan hadisai marasa kyau su ne hajarsa, shi ko ilimin hadisi zai riƙa bayanin su, to kaga kuma ba za a shirya ba. Da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana gamba, ka tare mana jagora, sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.